أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang uwa musulmi, yau muna uku ko ga watan Ramadan. Ya an ce watan Ramadan wata na nawa? Ha? Wata na tara. Wani ya ji an ce uku ga watan Ramadan, bai san shin watan Ramadan shi an na nawa a musulunci. Ya kamata mu san shi ne na ɗaya ko na biyu ko na uku. Kenan wani sai an ce mai muna uku ga watan Ramadan wata na tara. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1435 ko wanda ya daidai da nawa ne ga watan Turawa? Eh? Sai ga watan nawa? Ga watan 7 miladiya ta aihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2014. To a yau a wannan shekara zamu fara tafsirin Al-Qur'ani mai girma kuma a cikin yare na Hausa kamar yadda muka saba muka yi a bara. Sai dai insha Allah ta'ala za mu koma baya saboda ƴan uwa masu yin ɗauka za su sake yin ɗauka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance muna jagora a cikin wannan karatu da za mu yi. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة أعوذ تنامه النيمة طريق الله سبحانه وتعالى. أما تكا فتيت ديدي يد الله يستبكب إذا تكنه النيمة طريق الله. Domin kashi 90 cikin 100 na mutanenmu ba neman tsari ne suke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba domin ba su karanta ta daidai. Lokacin da kace a'uzu baka ce a'uzu ba, to baka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wanda saboda mu ba larabawa ba ne, kuma mahi yawancin mutane ba su ba karatun Al-Qur'ani muhimmanci ba, da sanin mafitarshi sai su ce a'uzu, ba su cewa a'uzu. Shi ko a'uzu daban, a'uzu daban. In ka ce a'uzu kamar yadda mutanenmu suke faɗa, halshenka ya zo daidai da haƙura na ƙasan baki, a'uzu. Lokacin da ka ce a'uzu kamar yadda Allah ya ce a faɗa, tsinin halshenka ya dangane da dama na saman baki. To in ka ce a'uzu kamar yadda muka faɗi, yana da ma'anoni guda uku waɗanda kowanne daga cikinsu yana ɗauke da mummunan ma'ana. In ka ce a'uzu billahi, talauci ya same ni saboda Allah. Ko kuma in ka ce a'uzu billahi, tsanani ya same ni daga wajen Allah. Ko kuma in ka ce a'uzu billahi, na karkace ma Allah subhanahu wa ta'ala. Domin kalima ta al'auz tana da ma'ana ta ash-shiddatu wal faqr wal mayt, tana nufin ka karkace ko ko talauci ya same ka. To wanne ne cikin su kake nema? Kana neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ya zamanto wajibi ga duk wanda zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tabbatar da harshen shi kenilai ya tako naman baki daga sama ya ce a'udhu. To idan ka ce a'udhu, nan ka nemi tsari billahi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Minash shaitanir rajim, daga shaitan wanda yake ar-rajim, nisantacce daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Suna na Allah suna ne na Allah, babu wanda yake tarayya da Allah tare da wannan sunan. Dukkan sunayen Allah saura suna da ma'anar da anka kalla anka yi su. Misali, in muka ɗauki sunan Allah ar-rahman, yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi ad-rahama. Ar-rahim, Allah shi ne mai jinƙai. Al-malik, yana nufin Allah mai mulki. Al-quddus, yana nufin Allah ya tsarkaka. To Allahuha shi yasa suna ne na Allah, wanda babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan suna. Ba ka taɓa jin ba an ce mutum Allah, ko ka taɓa ji? Ko ƙasar Amerika inda kahirai suke, ko ƙasar Almai, ka taɓa jin Allah? Ba za ka taɓa samu ba. Hal ta'lamu lahu samiyya, sai dai mutanenmu su ne suke ɗaukar sunayen ɗiyansu sai su azama Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu misali, sai ka ji an ce Abdurrahman, haka an ka sa ranar suna, amma sai ka ji an ce mutum Draman, ko ba ka nan ba ne? In an samu mutum suna Abdurrahim, sai ka ji an ce mai Rahim. In an ka samu ɗa suna Abdulmajid, sai ana kira nai Majid. To wannan kuskure ɗa, domin Abdu tana nufin bawa, Al-Majid bawa Allah. Yanzu kuma ka cire ma danka suna na wanda ka sami shi na matsayin shi bawa Allah, ka mayar da shi zuwa ga sunan Allah subhanahu wataala. Ya kamata wannan mu ji tsoron Allah. Ba a samu suna Abdurrahman a kire shi Rahman, ba a samu Abdurrahim a kire shi Rahim, ba a samu Abdulmajid a kire shi Majid, sai dai a hada da Abdulmajid, Abdurrahman, Abdurrahim. Wannan shine abin da yake inganci, kuma shine yadda ake musulmi musaba makamu, domin danganta suna zuwa ga Allah shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi girman suna, mafi kyakkyawan suna a musulunci sunan da an ka danganta zuwa ga Allah. In ka ce ma danka Abdullah, to shi yasa ko da Hausa in an ka samu mutum suna wanda yake an danganta shi zuwa ga Allah, wani bai ce ai kwana sai a juya Abdul Karim, sai an ce Karim, ko ba haka bane? Amma Abdullahi ba a iya cire Abdu a ce Allah, sai an ka ce danyi. Kun san ma'anar danyi? Ba ana wai sunan bai faduwa, shi yasa ba a ce mutum Abdullahi kaza an cire Abdu an ce bai Allah, ko shina yiwa? Ba zai taba yiwa ba. Don haka suna ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake banta da shi. Minash shaitani, daga shaitan. Kalima ta shaitan, malaman lugha sun yi sabari akan asalinta. Wasu na ganin cewa waɗannan harufa guda uku, da shinun, da qafun, da nunun su ne asalin wannan kalima. Kenan ta zo ala wazni fa'lan. Kenan shi shaitan ya kasance wato jefahe ne daga rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗansu kuma suka ce a'a, wannan nunun ba ta asliya ba ce, wato ya samo asli ne daga shafa ya shiku. Kenan asalin wannan ya'un, asalin wannan alif ya'un ne. To in mun ka ce shafa ya shiku, ya halakar da ɗan adam. In mun ka ce shaquna yashqunu ba'da ar-rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, kenan ko mu ce shaytan, asalin wannan kalima tana nufin wato a larabci wanda yake yayi nisa daga rahman Allah, kuma tabbas shaydan yayi nisa daga rahman Allah, don Allah subhanahu wa ta'ala ne ya nisantar da shi, yace mai wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Idan kuma muka rama muka ce ya halakar da shi, da to ko wannan ma'ana tana ingantuwa akan shaydan, don babu aikin da shaydan yake yi yayi alƙawarin cewa sai ya halakar da ɗan adam, ko ba kai ce ba? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Yace ma Allah, wallahi tunda ka halakar da ni ka kaddara mini wuta, yace to ni ko nayi alƙawari sai na halakar da ɗan adam. Kenan kaga da wanda yace shaydan yayi nisa daga rahama Allah, da wanda yace shaydan zai halakar da ɗan adam, duka ma'anar su a ruba, wannan yana tabbata akan shi, dan Allah ya tsare mu. Sannan malamai suka ce kalima ta shaytan ba wai da an ce shaytan ba ana rihin wancan babba, a'a, shaytan jinsi biyu ne, akwai jinsi na dan adam, sannan kuma akwai jinsi na mutum. Dukkan mutumin da yake bai da aiki sai neman sabon Allah subhanahu wa ta'ala, sai kokarin ya ga ya ja mutane sun saba ma Allah, to shi ma shaytan da haka. Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nas, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنا سام شيطاني من الجنة daga aljannu, wan nasi daga cikin mutane, sai zaman ko kowanne daga cikin ɗan adam wanda ga jan mutane zuwa ga sabon Allah, shi ba shaytan da, kamar makida shaytan nuna ana zamne ba a fara karfe sirba mutane da sun sai sallah sai su fara bugawa, bayan minti goma sai ka iske dumbatan da a cikin wannan karki sun giye wuyansu, kaga wadanda nuna na shaytan ne, shaytan ne amma na ɗan adam. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa matakin shaytan guda biyu ne, shi shaytanin ɗan adam ana iya ɗaukar mishi mataki ta hanyar a yi mu'amala kyakkyawa da shi, komi kafircin mutum, komi rashin imanin mutum, in kana yi mishi mu'amala kyakkyawa baka ƙoƙarin nuna mai adawa, to zaka samu kurabu salum alum da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamid. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, kaga mummuna da mai kyau ba za su taba zama irin sai ba, ko ba kana bane? Da mutumin da yake shan giya da mutumin da bai shan giya suna zama guda, da mutumin da yake zuwa wajen wa'azi da mutumin da yake zuwa wajen orchestra suna zama guda, da mutumin da ya faɗi magana wanda take kyakkyawa da wanda ya faɗi magana wanda ba kyakkyawa ba suna zama guda. Sai Allah ce idfa billati hiya ahsan, ka tunkuɗe da wanda take mashi kyakkyawa, idan mutum ya gaya ma magana wanda ba ta da kyau sai ka bashi hankuri. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. kenan idan kaga mutum azzalumina ya fi karfin ka baka da mahita salama kuma in kana musulmi to abinda ake kokari da kai ba ka nuna maka karai adawa kai tsaye ba abinda ake nuna ba karin ka kyakkyawa wato kyakkyawa alaka da su sannu sannu sai ka iske ka tsere musharrin mutane amma in ya zaman to bakin ka bai da burki duk abinda an kai sai ka fika fadi in ya zaman to duk wanda ya maka abu ba za ka yi kasa ba sai ka rama to nan da nan za a gamawa da kai shi yasa mutane da sun kai kowa cin nasara a rayuwarsu shine mutanen da ke da hankuri mutanen da ke taya sannu sannu ana zalunta su suna hankuri ana zalunta su suna hankuri to wata rana take iske sun cimma wato nasara amma da zaran da an zalunce ka kana magana to shikenan kai har rage an kare ka Allah ya tsare ku to dan haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari ga Allah subhanahu wataala ya kare ni daga shaitan sannan wannan kalima ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi cewa duk lokacin da ranka ya baci zuciyarka ta tashi to abin da ya kamata ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadansu mutane guda biyu sun zo suna faɗa zabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na kokarin shi kai ma wannan bugu wannan yana kokarin shi kai ma wannan bugu wannan na zagin wannan yana ga ya mai maganganun nuna walakanci sai ya damu fuskar shi ta daure ran shi ya baci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na san wata kalima in wannan mutumin ya faɗe ta Allah zai tafiyar da kushin shi shikenan sai wani daga cikin sahabbai ya tabbaya cewa wace kalima ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi yasa musulmi da ranka ya baci ni za kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah shi shaitani shi ko na aljani bai da wata alaka da kai illa ka nemi Allah ya tsare ka don mi don shi ba a gani ne don mi saboda shi bai bukatar wata magana bai bukatar kudi kaga shaitanin dan adam ko da tare kai in ka bashi kudi sai shaha balahiya ko ba ka ran bane ɗan wanshi in sun ka tare mutane akwai kudi gare ku sun ka amshi shikenan sai su baka lahiyar ka amma shaitanin aljani bai bukatar kudin ka kenan miza ka nema sai ka nemi Allah subhanahu wataala ya tsare ka da shi bismillahir rahmanir rahim bismillahi za mu fara da sunan Allah nan jarwal majrur ne ya kamata a kawo abin da yake da alaka don ka ce na fara da sunan Allah to me ne ka fara sai malamai sun ka ce an shahi fi'li li yadulla ala al'umum an shahi fi'li don shi nuna duk abin da za ka yi wanda abu muhimmanci sai ka ce bismillahir rahmanir rahim in za ka shiga dush sai ka ce bismillah in za ka yi wani aiki wanda yake mai muhimmanci sai ka ce bismillah amma mutane waɗanda ba su da imani ko musulmi wanda sun ka gafara sai su kire wani abu wanda ba Allah ba mutum ya tashi zai ɗaukar kaya mai ko ya ce bismillah sai ya ce wai kaga sabani abinda an ka umurce ka da shi kenan ko ba haka bane wani in zai ce in zai yin aiki kuma zai kira sunan wani mutum ko shi kira sunan wani aljani amma mai imani ba zai kira kowa ba sai Allah subhanahu wataala sai malaman Basra da malaman Kufa sun kai sabani waɗansu malamai sun kace fi'ili ne ya kamata muqaddara kenan yanzu da nace bismillahir rahmanir rahim tunda karatu ne zamu yi sai in ce aqra'u bi bismillahir rahmanir rahim kenan na fara karatu na da sunan Allah idan safiya ne zan yi sai in ce azhabu bi bismillahir rahmanir rahim idan kan abinda zan yi bismillah waɗansu malamai suka ce a'a ya kamata a kaddara suna a ce ibtida'i bi bismillahir rahmanir rahim harawa ta da karatu na da ni to da suna Allah mai rahama mai jinkai in sahiya ne ibtida'u zihabi bi bismillahir rahmanir rahim to sai ka iske malaman tafsiri kullun wasu suna karkata zuwa ga wani gehe amma haƙiƙa Ibn Kathir yace da wanda ya kaddara fi'ili da wanda ya kaddara ismi duka babu lahi gare su kuma duk ɗaya ne don mi don dukkan su alqur'ani yazo da su to shi ko duk abin da alqur'ani yazo da shi babu gaskiya a mai da shi ko ba haka bane don magana Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara fi'ili a harkon suratul alaq sura ta farko da ta fara sabkatin alqur'ani ita ce suratul iqra an fara ne da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga an fara ne da fi'ili an ka ce ka fara karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta sannan kuma a cikin suratul hud lokacin da annabi Nuhu ya yi jirgin sa wato jirgi na irin na da ba irin na zamanin yanzu ba babu burki babu kile babu komai haka ne jirgin ya ga ta sundum to kaga za a yi sai Allah ya ce bismillahi majriha wa mursaha ko kuma a wata qira'a bismillahi mujraha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم كذا بسم الله مجراها كذا مجراها سنن تجيب أشيء وتجري ببسم الله با كذا تفيت بسم الله ومرساها دا مثبتتا دا زارا أنا تهي النبي لوه يا رسول جرغي شيء بركي سيتي بسم الله إذا ينا سنة شيء با يبايا سيتي بسم الله حكا لي الله سبحانه وتعالى أمر جسو ها أنك هلك الدوء أن نبتاني الرحمن الله شيني مي رهبا الرحيم الله شيني مي جنكي a karatunmu na gida sai an kace Ar-Rahman da Hausa sai a ce Allah mai gamammen kyauta a nan duniya Ar-Rahim Allah mai keɓaɓɓen jinkai a ranar lahira saboda suna ganin kalma ta Ar-Rahman da Ar-Rahim ya kamata a samu bambanci tsakankanin su wadansu malamai suka ce Ar-Rahman Allah subhanahu wataala ya tafassu da rahama Ar-Rahim kuma Allah ya sadar da rahama shi ga bayin shi duniya da lahira domin in muka ce Ar-Rahman wato kasancewar mutum yana da abu ba shi ke nuna cewa yana bada shi ba amma shi Ar-Rahman Allah na da rahama ba mu sani ba ya sadar da ita ga bayin shi ko bai sadar da ita ga bayin shi ba sai yace Ar-Rahim ya sadar da ita ga bayin shi amma in muka ce Ar-Rahman mai gamammen kyauta a duniya Ar-Rahim mai keɓaɓɓen jinkai saboda suna ganin kalma ta Ar-Rahim ba a danganta ta zuwa ga kafirai alhali ko wannan akwai dan kuskure ko mu ce akwai takaitar da ma'ana ta wannan kalma Allah mai rahama ne kamar mai kuɗi ne zaka ce mutum yana da kuɗi amma bai basuwa ko ba haka bane kaga kasancewa shi mai kuɗi ba shi ke nuna cewa ba yana bada kuɗi wani shi na da kuɗi kamar su kashe shi kamar da ake cewa da Hausa ko ba haka bane eh amma shi bai ci kuma bai barin wani ya ci kaga yana da ni'ima amma wannan ni'imar ba ta sadu ba kuma haka ne ko a ilimi zaka ce wani Allah ya bashi ilimin da al'umma za ta amfanuwa da shi amma shi da ila sai ce a shi bai karantar da kowa yanzu karantar da mutane wahala gare shi kuma Nijar ba a san darajar malamai ba in to in yi ta wahala a ni ma kasuwa zan kaga shi na da ilimi zai son ya taimaka ma kowa ina fata an fahimce ni to ba kowa ne Allah yake ba falala ba yayi kwatan ya sadar da ita ga bayan Allah sai wanda Allah ya masa mutu domin babu irin wato rabo Allah shi baka dukiya ko ilimi ko mulki kayi kokari kaga ka sadar da ni'imar nan da Allah ya baka zuwa ga bayan ka zuwa ga bayan shi domin mi domin ba wayo na kashe mutane ba ba dubara ce kashe mutane ba zabin ka ne Allah subhanahu wataala yayi ya baka dan Allah ya baka mulki yana kallon bi zaka yi zaka kiran yo maki dani ai ta kidi zaka kiran yo dan kokowa ai ta kokowa ko ko zaka kokari ka taimaki addini dan Allah ya baka ilimi zaka zo ka faɗi abinda Allah ya ce ko ko zaka ji tsoron gwamnati don ka takama ka zaka ji tsoron masu kuɗi don ka sai dan hidda zakka su barbaka a'a ko ko zaka ji tsoron mutane dan ka azage ka ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya baka za a kalli menene zaka yi da ita to dan haka Ar-Rahman ya nuna Allah ya siffatu rahama Ar-Rahim Allah ya siffatu da jinkai a duniya da lahira kuma ya gane duniya da lahira don in mun ce Ar-Rahim ya ke bantu da wato anan duniya sai sun kaka hujja sun kace wai Allah subhanahu wataala ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance ga mu'minai masu rahama sun kace to wannan shi yake nuna cewa kalma ta Ar-Rahim ba ta da alaka da kafirai to shi ko Al-Qur'ani yana da wata ka'ida idan kana son ka fassara shi daidai sai ka dauko dukkan ayoyin da suke magana kan abu ka hada su sannan ka yi ta da ma'ana kyakkyawa idan ka dauki aya guda kace ita dai zaka aiki da ita to kana iya zuwa ga ma'anar da ba ita ake bukata ba ina fata kuna fahimta ta da kyau shi Qur'ani gaba ɗaya magana Allah ce kenan sai an ƙara tattaro dukkan ayoyin da suke magana akan abu sannan a fita da ma'ana guda yanzu da aka ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jinkai ga mu'minai in wannan aya ka dai zaka dauka sai ka ce kenan Ar-Rahim mu'minai da ya shafa amma da zaka koma cikin wadansu ayoyi sai ka iske Allah subhanahu wataala ya danganta shi har ga mutanen da ba mu'minai ba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كان إن الله حقيقة ألا بالناس جمد متعلي بأسيب المؤمنين بقى لرؤوف رحيم ما يتوسينكم ويجون كي وني wasu daga cikin malamai suka ce to ko wanga da an kace annas ba ana nufin dukkan mutane ba mumin ne kawai ake rihi don nan ana magana ne kan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai wasu malamai suka ce musu nan kuna da abin sha, amma a cikin suratul hajj Allah subhanahu wataala yace alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض بكو قال الله يا هو بكو أبند أسمى القصابة وأبند أسكين قصاب قاشنا الله يا هو من سمنا عن فريد سوء ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره sannankuma jirgin ruwa yana tafiya ne da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala, don in ka dibi jirgin ruwa wanda sun ka zaba zuwa kwatan da lome, jirgi guda zai dauko mota 1000, zai dauko mota 3000, akwai mai dauko har mota 5000 wanda suke kanana ne ma a duniya, tunda kasashen mu babu kasuwanci bai ci gaba ba, inda kasashen turawa na he da haka zaka gani. To idan ya dauko su dan adam in ka kada dutse zai yi kasa, me yasa wannan jirgin bai yi kasa ba? Allah subhanahu wa ta'ala kirkire shi ya keto teku ruwa masu yawa ya zaratsu su yana tahiya, shin mutanen daga tuka shi suna ga koma kasa su turo shi? Allah subhanahu wa ta'ala ki bashi umurin tahiya, sai Allah ya ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya rike sama ba ta fado muku ba, ko ba haka nan bane? Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sama ta fado, wa rike ta ba muna muka je muka foundation ba, muka zo muka tattara abubuwan da sun rike sama, a'a Allah ya ce ma sama ta tsaya ta tsaya, yace ma kasa ta tsaya ta tsaya, in yace ma sama ta fado babu wata na'ura a duniya wanda zai rike wannan sama. To sai Allah ya ce inna Allah bin nasi laraufur rahim, lalle Allah game da mutane mai jinkai ne mai tausayi da kaga nan, sai nuna cewa rahim kin nan ba ga mu'mini ɗaya yake ba, don mi? Don saboda waɗanga ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya ambata ba suna da alaka ne da mu'mini ba, karshen ta ba kafirai sun yi mu amfani da su. Dan yanzu ka hanka iske jirgin ruwa guda kasashen musulmi, sai ka iske guda 30 kasashen turawa, ko ba haka nan bane? To idan da wannan yake kwantu da mu'minai, da shikenan wannan ar-rahim ba za mu same shi ba, amma ko wannan ya shahi mu'minai, ya shahi wanda ba mu'minai ba, kina ar-rahim Allah mai jinkai a duniya da lahira na mu'minai da kafirai a duniya, sannan kuma a lahira yana jinkan masu imani saboda su sun kai aikin da ya kamata a cancance su, ayi musu rahama ba don saboda Allah bai da rahama ba, a'a rahama Allah ta yalwaci komai, sai dai wanda yace bai so shikenan. Ina fata an fahimce ni, kamar abuna ana basuwa baka dauka ba, shikenan rahama Allah aljanna sai ta ishi, kowa zai ishi ba, amma sai mutane sun kake aiki, to mi za a yi muku? Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, Allah ya yalwaci komai da rahama, sai ce ku taho ku yi sallah ku samu rahama, sai kuka ce ba ku yi. To kaga wannan asalin rahama ta shahi kowa, amma wanda yace bai ibada to nan gare shi ta kare. الحمد لله رب العالمين الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah, ko kuma Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanci a gode mishi, dukkan wanda za a gode ma godiya to ba irin ta Allah subhanahu wataala ba, don mi? Don saboda duk wanda zaka gode ma asalin ni'imar shi daga wajen Allah subhanahu wataala ta taso, amma shi Allah subhanahu wataala bai amso ni'ima ga kowa ba, sannan bai bukatar komai ga kowa, sannan kuma shi yake ba kowa komai, kuma babu abinda zai haddasuwa a nan duniya sai da izinin Allah subhanahu wataala, kenan shi yasa kamata a gode mishi. Shi yasa wannan kalima ta bambanta da kalima ta almadah, kun san a larabci akwai wani abu in ana so sai a dauko kalima sai a maida ta gaba kuma ya bada ma'ana guda, kaga alhamdu da ha'un da mimun da dalun, almadah da mimun da dalun da ha'un, wannan a cikin ilmu sarf sai su ce maka ai an yi qalbul makani, qalbul makani an cire wata kalima daga wani wuri an sanya ta wurin wani kalima, to wani lokaci suna ba da ma'ana guda amma a wani lokaci ba su ba da ma'ana guda, misali a nan ba su ba da ma'ana guda, domin alhamdu shi ne kana gode ma Allah kuma tare da girmama shi, shi kuma almadahu kana yabon mutum ne mai yiwuwa shi na da kima gare ka, mai yiwuwa bai da kima gare ka, ko ba haka bane? Yabo kana iya kai yabon mutum ba ka so ne, yanzu ka bin mawaka da muke da su idan suka zo gidanka za su yabe ka, za su yabe ka, za su yabe ka, don mi? Don ka ba su kuɗi, idan ka ba su kuɗi sun kai ta daga nan, wani daga nan zai zage ka cewa wa, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, kaga ashe sun yabe ka ne ba don Allah subhanahu wataala ba, sun yabe ka ne don saboda abin da suke so su kai gare shi, ko ba haka nan bane? In kana mai kuɗi su yabe ka, ranka ka talauce babu ruwansu da kai, in kana mai mulki kana sama sai su yabe ka, in kai yi ƙasa sai su yi, sai su yi ta batun ka, ko ba haka nan bane? Lokacin da jori ya hau mulki akwai wani mawaki ana tafi shi mamman babu yazo yayi yabon jori yayi yabon jori yace ma jori yadda mai alburda yayi yabon annabi haka ni yabon ka jori yadda mai alburda yayi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko haka yayi yabon jori yayi waƙoƙi yayi waƙoƙi radda an kai mukun wato kunce kudeta mamman gawo sai yazo kuma sai yayi waka sai yace mulkin soja ya hidan tsori ko ba haka da bane sai ne kunce ci aka mushi sai ya gudu to kun ga ashe lokacin da yake tare da jori ana bashi kuɗi ana zuba mai dala sai yayi yabo lokacin da kuma duniya ta canza su kuma sai sun ka canza amma shi alhamdu ana yi wa Allah godiya ne saboda ya cancanta kenan ba yadda za a yi wannan godiyar sami ta canza shi kuma ashukuru yana nufin a gode ma Allah saboda ni'imar da ta zo shi ashukuru wato ma'ana a gode ma Allah saboda Allah subhanahu wataala ya ni'ima in yanzu nace maka shukran ma'ana kenan na gode ga aikin da kayi mini shi yasa kullum Allah ya kawo ashukuru to yana ta'allakanta shi ne da ni'imar da yayi amma in ya kawo alhamdu sai shi danganta shi zuwa ga kai ne misali washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budu ku gode ma ni'imar Allah la in shakartum la azidannakum in kun ka gode mini Allah ce zan kara to yanzu ana gode in Allah subhanahu wataala ya mani bawa ni'ima yana gode ba sai daga cikin bayin Allah ka dan su ci gane Allah ya musu ni'ima mai son gida guda in Allah ya bashi gida guda bai godewa sai ka ji ace ai Niger in kana da gida guda kai ba komai bane ya manta lokacin da ke gidan haya yana son Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi da ya kai ga matsayin nan sai ce kai Niger dan ka rika mayar niyyar ya kamata ka ce ka zan prefect daga prefect in ka rika in ka zan minister kaza 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 to shi yasa da yawan mutane suna kafirce ma Allah lokacin da Allah ya basu abin da suka bukata da wuya mutun ya tuna ni'imar da Allah ya mai lalle Allah ya mai ni'ima kai kullun da an baka sai ka ce ban gane da an baka sai ka ce kai wanda abushi wani abu kamar Allah kon yanzu an ka zo za a yi prefect har wanda bai sallah ya kuma shi na yin sallah sai ka gani su masallaci yanzu duk wanda nan da an ka abin nan gini wanda aka ce ba a sallah shi yanzu ana sallah shi da kanshi yana rike da mota yana jira ga lokacin sallah yayi sai ka gani su masallaci da lokacin baki yayi da lokacin brebe yayi duk tare da su muke sallah amma radda an ka ce maka rijista ya hito to magana ta kare wanda ya samu babu ruwa ne da masallaci wanda bai samu ba babu ruwa ne da masallaci shi wanda ya samu saboda ya riga ya samu Allah dama ba ta rika so ka ba da to shikenan kuma na kare da kai shi kuma wanda bai samu ba to Allah na so mai dan brebe ka hada mu to kuma shikenan sallami ne haka mutane su yi ma Allah subhanahu wataala yanzu da zaka tashi daga titin gaya mai kai yawo duk wanda ka gamu da shi kace mai harkoki in yayi ciniki na miliyan kuma sai ka jaci maka kai ya mai ba harka mutumin da yayi ciniki na miliyan 10 yau in ka zo ka iske shi garin ka in kace mai ya gani sai maka babu harka wanda yayi cinikin miliyan guda sai maka babu harka wanda yayi cinikin dala 100 sai maka babu harka babu wani wanda da cewa alhamdulillah Allah mun gode maka to shi yasa babu samu arziki la in shakartum la azidannakum ash-shartu wal jawab in kun gode ba Allah kun ka ce alhamdulillah sai Allah ya kara muku in kuma ba ku gode ma Allah ba to zancan kai ku bar mai shi kuma da cewa talauci ne jira akwai shi yanzu na an fara shi mutukan ba a gode ma Allah to wallahi sai talauci ya sauka in ko ana gode ma Allah wallahi talauci ya kare gode ma Allah kuma a cikin aiki da baki domin ba Allah bai baka miliyan 10 a ce maka wane kaga ka ce alhamdulillah ka sai ka duki kai kwancin ka a dukiyar nan Allah ya ce ka taimaki talakawa da ita alhamdulillah ta gaskiya ka dibi wani abu cikin wadannan kudin ka taimaka ma wanda Allah ya ce a taimaka musu to kaga nan ka gode ma Allah amma kai ce miki miliyan 10 ka kai banki ka zuba an ce yaya ni zarka ce alhamdulillah da saura lalle ka haɗi da baki amma kuma sai an gani a aikace Allah shi mana jagoranci رب العالمين الله شي ubangijin talakai alalamina duk abinda ba Allah ba alamina ake ce mishi duk abinda ba Allah bane to ya zama cikin alamina kenan wannan shi Allah subhanahu wataala duk abinda ba shi ba Allah shi ne ya halice shi kuma shi ne ubangiji ne domin kalma ta rububiyya tana nufin Allah subhanahu wataala shi ya halice abu sannan tana nufin mallaka taina sannan tana nufin Allah shi yake tafiyar da shi wadanda sifofi guda uku shi ya halice shi sannan kuma mallaka taina sannan shi yake tafiyar da shi domin waɗanda abubuwa guda uku da kuke gani kowanne daga cikin su guda suna iya barin ɗaya daga cikin su na farko halitta ta yi ka kera abu an fahimce ni amma ba kai kan mallake shi ba yanzu kamfanin da ya kera mota idan ka zo ka biya kuɗi ka ɗauko mota yana da magana da ta gare ta babu kaga nan ba mallakar ka bane amma kai ka yi shi to Allah shi yayi halitta kuma shi ya mallaki halitta sai abu na uku tafiyar da al'amura Allah shi ke tafiyar da al'amura dukkan abin da kake ganin yana gudana to babu abin da zai gudana ba tare da izinin Allah ba mu da mutane a cikin jahilci wanga yace sai nayi kaza sai nayi kaza kana nan kana cewa sai kai kaza baka ce insha Allah ba ana nan ka ce gobe za ka tahe a wuri kaza sai Allah subhanahu wataala cewa malaika da daddare a dauko min rai ko da aka waya sai a ce babu wani kaga wannan tahiya babu ta akwai wata babbar sarauniya a kasar India dan ta zai tahiya a wani a wata wasa a duniya to sai ta yi mafarki jirgi ya tashi ya je sama sai jirgin nan ya kwadi da jirgin nan ya kwadi sai danta ya kwado sai mutu sai ta ji tsoro da ta tashi sai ta ce ma masu tsaron ɗakin gidan wato yaro su liƙe ɗaki daga washe su kulle abin nan kofa kada su bari ya fita sai lokaci ya yi jirgi ya tafi sannan a buɗe suna faɗin hakan tana faɗi sai ku kulle ɗaki lokaci ya yi na tafiya shikenan awa ɗaya awa biyu jirgi ya tafi sai aka buɗe ko da aka zo sai aka iske shi kwance ya mutu aka bincika kuma babu komai tare da shi ashe lokacin da take mafarkin nan tana ganin ta dauki mataki ashe sayo ana ranga dokar ne ba ta da labari Allah subhanahu wataala zai tada hukunci to shi yasa ake so mutum kullun shi kwana da niyya ta alkhairi don mi don in ka kwana da mummunan niyya an ka kashe ka bisa gare ta kaga bisa gare ka za a sace ka amma in ka kwana da niyya ta kwarai in ka mutu to da ita za a sace ka Allah ya sa mu tashi da kyakkyawan niyya ko mu kwana da kwana niyya الرحمن الرحيم الله شيني أمي جنكي كما شيني الله مي رحمه سبحانه وتعالى دكا واندكا قليل جنكي ده توسي الله لي يباشي الله لي يتأمون ده تكين توسي شي يسا أنك إيبيو أنن توسي أنك سياشي أكاني متعلي كما أك سياشي حق تكين دبوبي كو دبوبي وصر توسي سيكا دبا تابا أنت نوم كما أغنى بني دبا سيتي ما أنت إنوا سبو لشيش شائطة شارانا وعبادة وانن الله سبحانه وتعالى تكين رحمه شي يتمتع مالك يوم الدين الله شي ne mamallakin ranar sakamako wata rana ce ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama ran da za a ba kowa sakamakon abin da ya aikata dukkan munan duniya da muke nan jarrabawa ce ake yi lahira can ne za a ba mu sakamako kenan tun da nan na za ka shirya abin da za ka girba malamai sun kace ad-dunya mazra'atul akhirah ita duniya gona ce ta lahira anan za ka shibka anan za ka noma anan za ka yi maimai to in ya kai sai a ce mato ka ce lahira ka ɗibi na karabu in ka zo abin da dukkan iske to shine ka aikata shi yasa Allah ya sa ma lahira ranar sakamako don dole ne sai an yi sakamako ranar tashin alkiyama sannan wannan rana babu wanda ya isa ya kare wani daga azabar Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai abin da ake nufi da ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai sannan kuma wa ya sanar da kai abin da ake nufi da ranar tashin alkiyama to in baka santa ba yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta iya amfanar da rai da komai ba a nan duniya wani zai iya amfanin wani ko ba haka nan bane wani na iya amfanin wani a nan duniya in an kama ka in shina da matsayi sai zo yi magana in dan siyasa ne ko babban mai kuɗi ya je yi magana aka ce ka in kuɗi na an ka kama ka kashi kuɗin mutane kana wuru an ka kama ka an ka ga komisariya sai a zo sai a biya sai a suko ka to ranar tashin alkiyama babu kuɗi babu dola babu sefa sannan babu wani wanda adda matsayin da zai iya kwatar wani gaban Allah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kuma al amri a wannan rana tana ga hannun Allah subhanahu wataala to kenan me yasa Allah subhanahu wataala yake da wannan rana tunda Allah ya halicci duniya hatta har lokacin da za a tashin duniya duka rana kun nawa ne na Allah ne mallaka shi ne ko to dan me yake da ranar tashin alkiyama malamai sun kace saboda ran nan da mulkin shi zai bayyana hakikata kun san nan a duniya kowa shina da nashi mulki ko ba haka nan bane akwai abubuwan da yanzu an kace kai sai ka ce ba ni ko ko masu mulki sai bajo ya ce ni adda mulkin kasa kaza ni adda mulkin kasa kaza yanzu ba sai a ce America ita take mulkin duniya ko ba haka ake cewa ba eh akwai sarki akwai hakimi akwai mai gari duka suna da mulki nasu wanda suke gwaji wanda eh an kace su yi sai ka ce ni banyin kaza ko ko babu wanda isa isa ne in yi kaza to sai Allah ya ce maliki yawmiddin ranar tashi alkiyama ran nan babu shi ne adda mulki domin ran nan da Allah zai kira dukkan kowa an hadu al-awwalina wal-akhirin tun daga annabi adam har zuwa mutum na karshe mutane na karshe Allah ya ce limanil mulku al-yawm a yawwa adda mulki ina masu kiran su adda mulkin kaza, ina masu kiran su adda iko kaza, ina masu kiran ba'ayin kaza sai sun so, ina masu hana ayi sallah cikin masallaci su tura police, ina masu hana ayi wa'azi, ina masu kokarin tauye haƙƙin bayan Allah kuma su ce shari'a sai lahira. To limanil mulkul yau, kai da kace shari'a sai lahira, an ce babu wanda ya isa yi magana sai Allah ya baka ne amsa, ya ce lillahil wahidil qahhar, mulki yana ga Allah subhanahu wata'ala al-wahid makadaici al-qahhar, wanda yake mai cikakken ƙarfi, wanda yake da ikon ya aikata abin da yake so. Akwai wani babban kahiri a ƙasar Alman, philosopher, kun san kafirai akwai waɗanda su kwata-kwata sun ƙarfi da ranar tashin kiyama, akwai waɗanda kuma sun ce kai yalla ai kiyama yalla ba ai. To shi wanda philosophical sai ya tsaya yayi tunani mai kyau, yace to shi lalle ba musulmi bane, amma yana ganin akwai abubuwan da yake ganin dole sai an yi tashin alkiyama saboda su. Ma'ana duniya akwai abubuwan da suke nuna cewa ba ita ce rayuwa ta ƙarshe ba. Don me? Yace saboda azzalumai su ne suke cin nasara a duniya, mai yawancin nasara wadda ake yi a duniya ta azzalumai ce. Misali yanzu akwai Islam yaga yayi musabbabin an yakin duniya na biyu, ko ba haka nan bane? To yanzu mutanen da anka kashe saboda Islam a duniya, duk da Yahudawa ya kai kwanin ba Yahudin miliyan 5, wasu ce miliyan 6, wasu ce ƙarya ce, to Islam da ya kashe Yahudawa da dama. To yanzu in babu hisabi da tashi alkiyama, shikenan Islam kenan ya tsira, ko ba haka nan bane? Bush ya tura sojojin America, ko America sun je sun yaki a ƙasar Iraq, an kashe alisahi alƙalumma na mutanen Iraq mutum miliyan 2, ga sunan kuma har yanzu ana ci gaba da kashe su. Shin yanzu dan Allah mutumin da ya wanzu aiki in anka ce ba a tashi alƙiyama, shikenan mutanen da sun kai aika yanzu irin su Fir'auna babu irin ta'addanci nau'i wanda bai yi ba, yanzu anka ce ba za a yi tashin alkiyama ba, kaga shikenan yanzu Fir'auna duk abin da ya tsira. To wannan yace shi sai ya ga cewa lalle duniya ba ita ce ƙarshe ba, dole za a yi ranar tashin alkiyama, don haka kina mutane sai su shari'a. Bismillah malam, iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله كيف تموتي بوتا ما sannan kuma Allah kai kadai muke neman taimako gare ka. Musulmi baya neman taimako ga kowa in ba wajen Allah ba, sannan kuma baya bauta ma kowa in ba wajen Allah subhanahu wata'ala ba. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-haqq. A ka'idar wannan ya kamata a ce na'buduka wa nasta'inuka, kamar yadda muke cikin addu'a muce Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka, ko kenan ya kamata muce nasta'inuka mu huta, amma sai an kace iyyaka na'budu, Allah kai kadai muke bauta ba, domin musulmi na gaskiya bai bauta ba kowa in ba Allah ba. Sannan Allah bai karɓa ibadar da anka hada shi da wani, balle ma ya karɓi ibadar wani wanda ya bauta mana wanda ba shi ba. Dole ne in kana musulmi ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma ba za ka neman taimako ba ga kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba. To da anka ce ana bauta ma Allah, me ake nufi da ibada? Domin in muka faɗi da Hausa mu ce ibada, ko ba haka bane? To me ake nufi da ibada, tunda bai dace ayi abu ba ba a san da shi ba? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ismun suna ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah, ga dukkan abinda Allah yake so, wa yardahu kuma Allah ya yarda da shi. Kenan sharadi na ibada sai Allah ya ce yana son wannan abun ya yarda da shi. Duk abinda za a bauta ba Allah wanda Allah bai yarda da shi ba ibada bane. Sannan Allah ba zai so abu bai yarda da shi sai ta hanya guda biyu, sai in Allah ya yi umurni cikin Alkur'ani ya ce a aikata, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce a yi. Duk abinda bai samu wadanda sharuɗa guda biyu ba, to wannan aikin banza ne. Don haka kafin Allah ya so abu sai ya yi umurni, ko cikin Alkur'ani direct ko kuma ta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma min al-aqwal wal af'al na duk abinda zaka fada ko ku zaka aikatawa al-zahira wal batina wanda akwai da wanda abayyana al-zahira wanda abayyana kamar mutun yaje yayi sallah in mun ga shi na ruku'i wannan aqwal al-zahira ko ba haka nan bane mu ga mutun ya dauki kudi ya ba su ayi sadaka wannan al-af'al al-zahira al-batina shine abinda a cikin zuciyar mutun wannan kuma babu wanda ya sace sai Allah wani shi na nan zaune amma shi na nan shi na tunanin mine ne kamata in yi mawa ne da sharri wani shi na nan zaune ko kuma kamar misali zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawancin munafikai ana tare da su amma cikin zuciyar su babu imani kaga aikin da suke yi na sallah ga hili wanda mutane suke gani aiki ne wanda Allah ya yarda da shi amma cikin zuciyar su ba su imani wannan aikin ba kaga Allah bai yarda da wannan aiki ba kenan aiki in dai ibada ne to tabbas sai ya kasance Allah ya yarda da shi kuma Allah ya yi umurni a yi shi ta hanyar alqur'ani ko ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kasance an yi shi ne don neman yardar Allah subhanahu wataala sannan ga Allah dai ake neman taimako mutum ya dogara ga Allah ga dukkan abin da yake nema na alkhairi ko abin da yake nema a sun kuɗi mishi na sharri ba ka dogaro ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala anan an gabatar da ibada akan neman taimako a wani wuri kuma Allah subhanahu wataala ya gabatar da neman taimako akan ibada na an ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wani wuri kuma sai anka ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimako na al'amuranku bis-sabri ta hanyar hankuri was-salah da sallah amma sai anka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakonka san an kalli haƙƙi ne na bawa nan ko an kalli haƙƙi na Allah haƙƙin Allah kuma shi ya kamata a gabatar su akan haƙƙin bayi in dai ba haƙƙi bane na kuɗi domin an haƙƙi ne na kuɗi za a gabatar da haƙƙi na bayi a lokacin da ya shafi dukiya ta dan adam amma abin da shafi ibada to ba a gabatar da kowa gaban Allah subhanahu wataala ko yana yiwa an yi kiran sallah sannan kuma shago na buɗe ana kasuwanci ba za a gabatar suwa wani yana gabatar da haƙƙin shi wani kuma yana gabatar da haƙƙin Allah subhanahu wataala to abin da yasa Allah ya gabatar da haƙƙin shi kenan sannan kuma da an ka ce ba a bauta ma kowa sai Allah wannan ya shahi kafirai su ne sun ka yarda ana bauta ma wani tare da Allah subhanahu wataala sannan da an ka ce ba a neman taimako wajen kowa sai wajen Allah ba ana nufin ba a'a mutum ba zai nemi taimako ba sai wajen Allah subhanahu wataala kai tsaye a'a ana nufin dukkan taimako wanda bai shahi dan adam ba to ba a nema ne wajen kowa sai wajen Allah amma taimako akwai taimako da ya shahi dan adam ko ba haka nan bane yanzu misali sai in zo daga in ce da Allah ina neman ka taimaka min da dala 40 wannan irin na saba ma Allah ko ko in ce ina son ka taimaka min da dala 100 ko ka taimaka min ka bani kayan nan in je in lissai suwa in kawo maka kuɗin ka wannan ai taimako na ne kai to in ka ce Allah kai kadai muke bauta ba wani irin taimako a irin wancan taimako wanda ba a neman kowa da shi sai Allah taimako na arziki babu wanda yake baka arziki sai Allah amma mutane suna iya zaman tuwa sabab ka je ka karbi kaya gare su ka sai suwa baka da jalli sannu sannu sai Allah ya baka arziki amma ka zo ka ce wani ba ni arziki wannan shirka ne ba a zuwa kabarin wani mutum a zo a ce wani taimaka mini ni yanzu ina cikin matsalar duniya arziki ne ka bukata wannan haramun ne shirka ne amma ka ce wani bawan Allah ya roƙa maka Allah Allah ya baka arziki ya halitta ko kuma ka zo wajen wani ya baka kuɗi ka je kai kasuwanci wannan ya taimaka ma ne taimako ne wanda shari'a ta yarda da shi amma ba taimako ba irin wancan wanda shari'a ba ta yarda da shi ba duk wanda ya ce wani ya bashi arziki ko wani mutum na iya mai arziki to hakika wannan mutumin ya yi shirka amma wani na iya taimaka ma in Allah ya so ka zama mai arziki ka zama mai arziki Allah ya gane da ku to ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da hanya madaidaiciya shine alqur'ani waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da hanya madaidaiciya shine musulunci to kuma duka dai wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da hanya madaidaiciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da wanda yace hanya madaidaiciya alqur'ani da wanda yace hanya madaidaiciya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yace abinda ake nufi da hanya madaidaiciya musulunci duk guda ne domin alqur'ani shine as-sahih da dukkan hukunce-hukunce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da a cikin alqur'ani in ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu san su shine zo da musulunci kenan duk wanda ya fassara as-siratul mustaqim hanya madaidaiciya da alqur'ani daidai ne don alqur'ani shine hanya madaidaiciya wanda ya fassara cewa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce sai yi bayani mun ka gane alqur'ani wanda ya fassara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda shi ya zo da alqur'ani da sunnar da kuma sunna da alqur'ani sune as-siratul mustaqim domin sune addinin musulunci kuma sune waɗanda Allah ba zai karɓan ba kowa ba dukkan aikin da kai in baka zo da as-siratul mustaqim ba wutar jahannama zaka idan dai baka yarda da musulunci ba kamar yanzu kun san yahudawa sun ɗauko wata sabuwar dubara sai su ce muku ai aikin mutum bai san mutum aljanna ita aqida ba sahihi ba sai kai imani da Allah ba kai dai kai ta aikin alheri kana shiga aljanna wannan aikin banza ne wallahi in ka cika duniyar nan da aiki na alkhairi in dai baka yi imani da Allah ba wutar jahannama zaka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riƙe wani addini wanda ba musulunci ba ko al-islamatare ko ko ba gani da Allah ba to wallahi duk wanda bai riƙe al-islamatare ba matsayin addini musulunci wallahi in ya mutu in ya cika duniya da aikin alkhairi wallahi wutar jahannama zaka shi akwai wani babban mai kuɗi a ƙasar America ana cin shi Bill Gates yanzu maƙudan kuɗi miliyar ko mu ce biliyan ga masu yin English yake fitarwa yana yadawa a duniya ana yi mutane magani a duniya ya fito kuɗi amma wannan aikin da yake yi na taimako a sai magani a ba mutane a sai abinci a ba mutane a yi kaza a yi kaza wannan ba zai taɓa amfani ba inda bai shiga cikin addinin musulunci ba ashe Allah ya yi ka musulmi shine babban rabon da ka samu duniya da lahira da zaran ka kanka musulmi wallahi Allah ma ba babbai ba dan duk abin da mutum ya samu inda musulunci bane aikin banza ne صراط الذين انعمت عليهم حي وعند الله سبحانه وتعالى كاين ايما اكنسو اشي صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم حي وعند الله ينعم اكنسو سو وانيني الله كينا ga hudun wanda ya ni'ima akansu su ne annabawa da shahidai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga wa man yuti Allah wa ar-rasul duk wanda ya ma Allah da manzo Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim suna tare da wadanda Allah ya ni'ima akansu sai Allah ce min an-nabiyyin su ne annabawa da yawan masu tafsiri in sun ka zo wannan wuri suna yin banna sai ka ji ya ce minan nabiyina daga cikin annabawa to Allah ya ce yayi ni'ima a kansu sai ya ce minan nabiyina kace daga cikin annabawa kana nuna akwai annabin da Allah ya aiko bai ni'ima a kan shi ba domin a wannan fassara kana nuna akwai annabin da zai shiga cikin wuta in kace minan nabiyina daga cikin annabawa a in kace fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina sai kace su ne annabawa domin minan ta zo ne saboda ta yi bayani ba ta zo bane saboda ta kebance wani daga wani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hajj ce fajtanibur rijsa minal awsa ku nisanci ar-rijsa kazamta minal awsa kaga in kace daga gumaka kenan kace wani gumki ya halatta a bauta mai wani gumki bai halatta a bauta ba alhali ko min al-awsan Allah sai nuhin gumaka gaba dai kazamta ne a lissance su to wannan min a ilmi na larabci ana kiranta min al-bayaniya ana nuhin wadanda Allah ya nima akan su su ne annabawa min annabiyina was-siddiqin was-siddiqai wanda abu sayyidina abubakar yana daga cikin su maryam tana daga cikin su والشهداء ده شاهدين wanda suka mutu a fagen yaki ko da sun ka mutu sun kai shahada was-salihin da mutane kware to wanda su ne Allah ya ni'ima akan su sai Allah ce ghayril maghdubi alaihim banda Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hushi da su wal-dallin sannan kuma da katattu su wane Allah ya hushi da su an ka ce allazi al-maghdubi alaihim su ne yahudawa yahudawa su ne Allah ya hushi da su don mi Allah ya hushi da su saboda suna da wata siffa wadda ko ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kowane ne zai hushi da su saboda suna da ilimi Allah ya ba su ilimi amma ba su aiki da shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sun san siffofin shi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sannan kuma ko da ya zo sun san wurin da ya kamata ya tashi yanzu suka zo a Madina suka zauna sannan kuma su a cikin aqidarsu babu shirme saboda mi saboda a cikin yahudanci Allah guda ne kaga suna da ilimi ko to amma duk da haka sun yi kowa saba ba Allah subhanahu wataala shi yasa kuke ganin ba wai yahudawa ba ko nan almajiri ko malami in an ka ga yana saba ma Allah sai ba mutane mamaki ko ba haka nan bane kuma yanzu abin an fito a cikin gari shi yasa muke kira ga daliban ilimi su daina tona mu malamai asiri su daina cin mutuncin ilimi da musulunci domin in mutum guda yayi kuskure to za a danganta shi ne zuwa ga mutane kuma a danganta shi zuwa ga addini alhali wannan kuskure da don malami yaje yayi ƙarya to ƙarya sai daban musulunci daban dole na mu bambanta tsakanin musulunci da ko musulmi shi musulmi wanda yace yau shi musulmi ne yayi imani da Allah shi ko musulunci shine addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi cikin Qur'ani babu ƙarya cikin hadisi babu ƙarya to in malami kan ji yayi ƙarya alfaga yayi dubara yayi kwana to wannan shine yayi kwana sai ba Qur'ani bane ba hadisi bane kuma ya kamata mutane su daina danganta layyin waɗansu zuwa ga wasu duk wanda ya kafirce ma Allah baka da alaka da shi shine yaje ya kafirce ma Allah wannan ba za a ce musulmi sun yi kaza ba shi yasa yau in wani mutum yaje ya kashe wani mutane sai a ce musulmi sun yi kaza musulmi sun yi kaza musulmi sun yi kaza a'a musulunci ya da aikin shi kaga ba musulunci ne ce kace kace kudin mutane ba ba musulunci ne ce kace kai zalunci ba amma saboda ana son a ci amanar musulmi kullun in an kai abu guda sai a danganta shi wa musulunci sai a ce terrorist to su yahudawa Allah ya rushe da su saboda suna da ilimi ba su aiki da shi waladdallin kuma Allah ya wato ba da fatu ba su waye matatu su ne da saru waɗanda suke bisa ga addinin kristanci su ne sun kai kowa zama bisa ga bata a duniya domin ni domin kristanci yana ɗauke da tatsuniya mai yawa kun ga a cikin kristanci Allah uku ne a wata aƙida ta kristanci Allah biyu ne to yanzu waɗanda sun ka ce Allah biyu ne sun ka ce Isa alayhi salam dan Maryam Allah sannan kuma suka ce akwai Allah babba haka sabo da suka ce a'a Allah uku ne Allah babba da Isa alayhi salam da kuma Maryam wadansu kuma suka ce a'a Allah uku ne Isa Allah ne sannan kuma Maryam a'a akwai rai mai tsarki Allah ne sannan kuma akwai Allah babba kaga cikin kristanci Allah uku ne kuma in aka zo za a magana sai kuma Allah guda ne sannan kuma a cikin kristanci an yarda da cewa in ka yi laifi to sai ka zo inda mallan sai ya gafarta maka ko kuma ce inda pastor don cikin kristanci babu malam ko kan mu dauki sunan malam mu'azzabu pastor ko kuma pastor yanzu a tsari na yahudanci in mutum ya saba ma Allah sosai a kristanci akwai sai ya je inda pastor ta shibiya kuɗi sai ku sai an gafarta maka sannan kuma a tsari na kristanci har yanzu ha ina muku magana sai yanzu ana sai da kina aljanna yanzu in ka tashi in kana da kuɗi sai ka je sai ka sai kina aljanna in ka musu zuwa sai ka kai shiga daga cikin wanda suka sai wannan kile a nan Afrika akwai da suka sai wannan kile shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo sai ya je Vatican can ya ba da miliyar biyu an ka bashi kina aljanna yanzu shi na nan da hannu ne da ya mutu kawai zuwa izin shi shi dan Allah jama'a akwai wuta irin wannan a ce ka kai aikin komi ka ci amanar mutane ka zalunce su ka saki kuɗin ƴan kasarka ka sa a kashe wanda kake so a bar wanda kake so sannan ka je ka biya kuɗi kasar Italy a baka kilan aljanna da ka mutu kawai ka zo ka buɗe ka ce ka bar mutane kun san cikin wato kun san akwai hudu magana ta ƙarshe kafin mu rike wannan karatu shine akwai bambanci tsakanin yahudanci da kristanci da yawan musulmi ba su san wannan ba saboda basu suka yawan karatu ba cikin waɗannan littattafan kuma basu suka kusantan malaman da sun kusan waɗannan abubuwa ba babban bambanci tsakanin kristanci da yahudanci shine wajen Allah yahudanci Allah guda ne mumunci Allah guda ne yahudawa sun ce Allah guda ne amma sun ce basu yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mun yi imani da annabi Musa su ko kristoci a wajen su Allah uku ne kai kenan tun daga nan an fara samun bambanci domin da wanda yace Allah uku ne da wanda Allah yace guda ne dai suke sannan su yahudawa ba su yi imani da annabi Isa ba su kuma kristoci ba su yi imani da annabi Musa ba ƙarya suke dukkan su ba su yarda da juna ba amma in aka saka hannaka musulmi to nan suke hadewa dalili kuma aya ta alqur'ani وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب don haka wannan shi ke nuna cewa haduwa ne suke yi su yaki musulunci amma aqida su ba guda bane tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to ƴan uwa musulmi insha Allah ta'ala yau muka fara tafsiri kuma in Allah ya so kullun karfe 3 na marece zuwa karfe 4 da minti 5 ko zuwa minti 10 in Allah ya so zamu cigaba da wannan karatu har zuwa karshen wannan wata abinda mun ka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mu da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malaimin
wannan tambaya ta shahi zancan dauka sauti na wa'azi ko video bayan wanda ya dauke shi ya ara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar yayi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban da yayi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya yace ina hukuncin kudin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da yayi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataye a wuyansa malami yace malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki daya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikin sa ko kuma zuwar goshen sa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka dauka ka hada da sauti kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya dauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun arko misali idan aka dauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta tashi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya dauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi kai dai ka riga ka bashi izini ana iya amfani da aka ga dama da shi anan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya dauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya dauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma yayi wani amfani da shi ko yayi sana'a ya sayar domin samun wani amfani anan wurin wato haƙi ya hau akan ka ki shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma anan musulunci ya hana ci haƙin wani bayan haka kuma malami yace a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙi ko wani kaso da za a bashi anan wurin shari'a ta yarda inji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya ya da aka yi duk wanda yace zai dauki wannan littafi ko kuma wannan tsari yayi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izinin ka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunan sa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya a musulunci ko kuma ba a musulunci ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio Labwadi Islam yake gudanar da ayyukan sa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya hahada ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi sai dai ka samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mu cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikin sa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na bi kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka duka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su sannan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan kaci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta saka ko mi ka duka kuma ko nawa saboda haka ba za ka labe ba a bayan musulunci kace ai kasat din ko CD ko kasat mai mawar din da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun Qur'ani saboda haka ba ne shi idan kai haka kai kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattasa ka iske wanda yayyo shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka kake buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukan ka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDR domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDR wato daukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko kace kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba ba ya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar kasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya yi muku a kan mai da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna gabaki daya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk illahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayan su mallakar su dole afwadul islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kasat ko CD ko kart memoir idan ba anan ne su dole afwadul islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kasat din ku na wa'azi ko CD ko kart memoir a studio Lawadul Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya kara samun karfin kyautata tsare-tsaren sa daban-daban domin kayatar da ku wassalamu alaikum